إخواني وأخواتي في الإسلام وحيكم بتحية الإسلام هي تمهيد الله مبارك الطيبة التي أولها السلام ووسطها الرحمة وآخرها البركة وهي السلام عليكم ورحمة الله. إخواني ومسلتي من البركة نون مركزي من البركة لكن يمنى ولي الله سبحانه وتعالى لك ترحوم أيمكن أن وندا الله سبحانه وتعالى ya muna baiwa da kuma dace da rana wadda ta yi daidai da ke an sa muhadara wadda za a yi mushkiloli na zamantakewa na hori wadda kusaccen malami shekunmu malaminmu Dr. Masudu zai gabatar da ita abin da ke kira ga ƴan uwa makasafin ne mu saurara mu ashe hankalin mu mu nusu walladina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub mu nusu ƴan uwa wallahi lazim abin da nake buge har cikin zuciyata wala uzaki ala llahi ahada wannan doktor malam wasu da kuke gani a gaba anan hannuna na hagun wallahi arziki ne Allah ya mana wannan garin nan da baka wallahi arziki ne wanda babu misali da kafan kaci wanda anan dai zaman da muka yi babu da misali shi irin doktor Masudu irin su Abdulmalik Khamis irin su Professor Sabi irin su Malam Iliya irin su Malam Andai da ma sauran manyan malamai da ban zano ba da shugaban tafiya Malam Sheikh Abdul Mumin Muhammad wallahi arziki ne Allah ya ba mu cikin nijar wallahi wannan malaman namu wallahi mun dinga fifiye su da rida wallahi su ne za su gudda mu cikin duhu na shahidi su kai mu haske hanya turba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ringa bi su tiryan hanyar da suka bi ta kirki wallahi mu dauke ta hanya ce mai kullewa da za ta fito Allah ya sa mu dace dan wa ba dar rugon ta aliki ba za mu ga wasu malan ya fara muhadara saboda abin ne mai tsawo kun ga ai an mara aka ga a cikin wa'azi bai wa kare ne dauki muhadara mai kusan rabin wuni dan kai Allah subhanahu wataala yasa mu albarkati mu samu albarkal kenan wannan abin da malam zai fadakar da mu Allah kuma ta'ala ya kara bude mishi kirji da kwakwalwa ya kara haskaka mishi hanya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh kamar yadda malam yayi gabatarwa a yau ladi 4 da watan safar shekara ta 1448 hijiriya wanda yazo daidai da 18 da watan 7 shekara ta 2026 miladiya insha Allah ta'ala da kamawar Allah madaukakin sarki da taimakon shi da ya sare wacce zamu gabatar da karatu akan wannan littafi mai muhimmancin gaske a cikin rayuwarmu ta yau da kullum wannan littafi shine kamar yadda muke gani sunan shi al-mashakilu zawjiyya wa turuqi ilahiha matsaloli na zamantakewar aure da kuma hanyoyin warware su da hanyoyin kawo maganin wannan matsalolin da wannan mushkilolin da za a ambata eh kamar yadda muke bayani yan uwa wannan littafi ne mai matukar muhimmanci muna fata ga ƴan uwa musamman bangaren mata a maida hankali a bar yawan dabi'a da a maido hankali ga abin da ya kawo littafi ne mai matuƙar muhimmanci sosai a cikin zamantakewar aure saboda ya gano matsaloli da ake wanda galibin su matsalolin wannan da ake fama da su ne suke zama sababin rushewar aure ya kawo kowace matsala ta bangaren namiji kuma ya kawo mawarwaranta ya kawo matsala ya ambaci halinta wanda ya wallafa wannan littafi shine Muhammad Ahmad Rashid Allah ya saka mishi da alkhairi insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi bayani asalin shi mun yi karatu a kan shi kuma sai aka ga wannan dan tabashin da aka yi sama sama ba sai wadatar ba a samu wani lokaci a zo a karantar da shi wannan littafi kamar yadda muke ganshi yana da safa wajen 190 safa 195 to kananan rubutu ne a yanzu ma yadda zan mu mishi zan mu bi shi insha Allah ta'ala ɗaya bayan ɗaya daki daki sai dai wasu guraren ba sai mun karanta larabcin ba a wuce kawai zan mu wuce shi saboda ba ɗaukar karatu ba ne a matsayin muhadara ne daura ce muqaddima littafi ya fara ta a cikin safha ta 5 bayan ya yi innal hamdalillah da salati da tsiya zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam har zuwa ƙarshe sai yake cewa wala yaqfa alal basiri anna salatal ardi huwa sirrul falah wa sa'adatid dunya wal akhirah duk wani mai basira duk wani mai hankali ba fataccen abu bane cewa gyara ƙasa ƙasa ta zamana an samu salaha nagarta bayan Allah na gari suna rayar da ita shine sirrin samun nasara shine samun arziki na duniya da lafiya saboda Allah madaukakin sarki ya ce amma an tsare mu da kawai na wasa duk wanda ya aikata aiki na gari ko na miji ko mace ne ko huwa mu'min yana matsayin shi mu'mini to Allah ya ce ba la nuyin mu da ya san dai ba lalle tabbas wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi yace wa lalle sai mun ajaru bi asan ma kan ga ba kuma sai mun saka musu ladan sama da abin da suka aikata hayatun dayyiba nan malaman tafsiri kusan da mutum jumhurin su ta yi akan cewa fi duniya ake yi a nan duniya duk wanda ya gudanar da rayuwar shi da imani bisa haske na imani da musulunci to rayuwar shi ta duniya ma sai gudanar da ita a cikin jin daɗi sai gudanar da ita a cikin rayuwa ce nutsatsa tunda bayan ya ce hayatun dayyiba kuma sai ya ce sai mun saka musu sakamako mai kyau na abin da suka aikata annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana mana jikarin kanshi cikin hadisi wanda muslim ya kudo ke cewa duniya maqamun khairu mata'a al-mar'ati sayyiba asali duniya dan jin dadi ne kadan mafi jin dadi da shine samun mace ta kai yace walakin yazunnu ba'dun nas anna al-hayatu az-zawjiyya khaliya min mashakil wala aqaa fiha amma yace sai dai wasu daga cikin mutane suna zato musamman matasa wanda ba su yi arme ba suna tunanin cewa rayuwa ta aure kawai rayuwa ce ta jin dadi zalla babu wata matsala da zai take wannan dadin zancen da dadin jiran da yake kai mishi shi yake har abadan aka yi arme shine za a ci gaba da yi yana tunanin cewa babu wani kurakurai a cikin ta yace wa hadha ulmu wa hamu wa haya wannan mafarki ne da kuma tunani ne na kwakwalwa da kuma kawai wani abu ne da ke zo mishi a cikin ra'ayi yace wala yaqabul waqi abu ne wanda bai dace ba da waqi ina rayuwa ba haka yake ba to sai ce fa yambaji an yakuna almar'u waqiyan ya kamata mutum ya kasance yana tafiya da yadda abubuwa suke tafiya daidai fala ya kalu baiti min mushkila babu wani gidan aure da zai kasance babu wata matsala au ko tafsirin ko a samu takaitawa kasa sabke haƙƙi min ahadin zawjaina da ɗaya daga cikin ma'aurata biyu sai ka samu wani ya sabke haƙƙin shi daidai gwargwado wani kuma bai sabke ba haƙƙin shi ana ta samun matsaloli yace wala ajabu fi hadha babu abun mamaki a cikin wannan lakinna da aibu an yi zama da maro fil qada sai bi kuskure zawwar da ayi shi ba abun mamaki bane amma inda aibun yake a ci gaba da mekewa akan rayuwa bisa kuskuren nan duna muhasabatin li nafsi ba tare da kama kanka hisabi ba ka tsaya ka rika duba ga me nake yi wanda ba daidai ba cikin zaman da kewa in gyara yace fa yi fursukun da shaytan ayu ga adawa da bugda bainahuma idan yayi haka nan sai ya ba ma shaytan dama ya ba ma shaytan wata fursa ya kokarin kitsa gaba ya yi kokarin kitsa adawa tsakanin wannan ma'aurata guda biyu kuskure idan ya afku an gyara shi wannan ba matsala bane ya wuce amma ana busa kan shi kuskuren kuma a me yake babu gyara to wannan shedan sai ya kokarin samun wannan san da juna da Allah ya sa tsakanin mata da miji sai ya koma adawa ya koma gaba ta nawa nawa zaka gani a jere kuwa aure ai ai kawo ta ce fatta koma ta kare da shi ko bai koma ya kare ne saboda wannan babban kuskure yace hunaka min gidan janibai ne marwa sari'u gadab cikin ma'auratan guda biyu duka ana samu wanda mai gaugawar ko shine mutakayyirul muzaji ko muzaji shi da nan yake canza la takara dan tahi mushkila bai yiwa wata matsala ta kare hatta ya fajira mai mushkila ko rasai ya kukkugo da wata matsala da ba wanda halin shi ne haka nan ko kuma halin ta ne haka nan wannan matsala tana karewa a kirkiro wata wannan tana kariya a kirkiro wata to wace da wannan ne sai zama da husuma tsakanin ma'aurata guda biyu kullun sai da ita karuwa haka kai zuwa ga rabuwa wannan kuma shine abinda iblis yake bukata shedan babban guri shi ga aure ya mutu babban guri shedan yaga aure ya rushe ya zo cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna iblis yan sabu'a tafkara da ma lalle iblis yana aza kujeran mulkin shi a bisa ruwa a bisa teku summa yu'assara ya mutu nan sannan sai ya aika sozawan yakin shi kanana a cikin mutane shi shine jagora shine koga wajen fatar da mutane to sai ya watsu kananan mayakan shi cikin jama'a wanda su fatar da mutane yace fa aqrabuhum minhum manzila da mafi girman su a wajen matsayi fa azamuhum fitna wanda yake girman fitnar da mutane yace sai daya su cikin shedanu ya zo ce ma shedan ma taratu fulana hatta fa ala kaza ban bar wani ba kowa yana ka samu shi aikin shi kaje kai da wani da wani da wani zaka fatar budget ne na aiki kowa a bashi nashi to in yazo kowa sai kawo rafor da mareci ke kawo takaririn abinda yayi cewa ga abinda nayi ga abinda nayi ban kushe ba ina zuga shi ina sa shi sai da ya sha giya sai da yayi zina sai da yayi kaza sai da ya sha taba sai da yayi kaza duk ya zano wannan abubuwan sai ce ma fa arda ta ya duba kai komai ba a wajena inna musa ya duba wannan duk yana iya duba a kansu duk wannan abubuwan da kai baka yi komai ba inji shedan yana iya duba summa yati akhar fa yaqul sannan sai wani yazo ya ce cikin shedanin da iblis ya aika ma taratu fulanan atafa tubaina huwa baina zawjatihi ni ban bar wani da wani ba da kabbana aiki akan shi sai da na raba shi da shi da mata shi ya sake ta fa yudinihi min husay shedan ya kusanto da wannan najani wa yaqul ce ni'ima anta ni'ima anta ma dalla da kai ma dalla da kai ka cika misuyin inda ake so kai ka cika abinda ake bukata wannan shine babban burin da iblis yake bukata yaga cewa zaman takewar aure ta zo karshe yaga an samu rabuwar aure to wannan farin ciki yake wanda ya aikata wannan cikin shedanin da ya tura aiki shine makusanci shine yan kusa da shi yace to fa inna nazar ila hayatin nas duk wani mai duba zuwa ga rayuwar mutane yaji da zai samu anna muzamar tilafa cewa mafi girman safani wa asbabul gadab da sabubban gushi wal husuma da husuma cikin rayuwa ta aure ta kunu basita tafiha wannan abu ne da bai kai ya kawo bana banza bai kai ya kawo sabani ne dan karami wanda bai kai ya kawo ba walakin azimu ha ahadu sai dai dayan su azuru ma dayan su zai girmama wannan musiba wa yanzu kuma sagir abu karami sai zama kaso yace abu karami sai zama na ya zama kaso yace bakam wa yashaddidu fil amr sai tsananta cikin lamarin wa qad yu'addi hadha ila adamul bait wannan abun sai kai ma har zuwa rushe gidan aura wa tabakkukul usar kuma a samu fahimkin sun wargaje babu sun daidaice yace fa kama hadasa tarakum baina zawjain bi sabab hadha al-umur al-basita taswa nawa nawa tasha nawa zaka ga sabab arme ya rabu saboda wannan ɗan sabanin wanda a farko dan karamin sabani ne wani su ya girmama shi da zugawar shedan dan karamin sabani ne wanda bai kai ya kawo ba sai kaga shedan ya girmama wannan abu naga arman da ya mutu saboda sabulin dala 20 wanda ake wanki tana ta yi wanki ta bara mishi sauran sabulin a cikin ruwa ya lalace dalilin wannan arma har ya kai kuma kai tunanin wani asaban arme ne la an kwambi arme ne wanda an jima ana tare amma wannan dan abin da bai kai ya kawo bai zama na sababin rabuwa arma kuma har yau ba a koma ba me yasa saboda karamin sabani shi yake girmama ba wai wannan bari shi wancan sababi ne kawai amma dayan su daga ciki sai ya girmama abun yayi abubuwan da sun wuce iyaka har sai abun kuma ya girmama sabanin ya girmama yace wala takabbaru ahadu ma al-qadaw min al-akhar ka annana mala'ika nan shi ala al-ard amma yace dayan su ba sai amshi kuskuren dayan ba kamar ka ce mala'iku ne suke tafiya a ban kasa ya auro ta yana mata kallon kamar wata mala'ika ce bata saban Allah bata kuskure yana ganin wani kuskure bala'i ce haka nan ita ma daga bangaren ta yace da ni kuzi adana haza abadan da wannan har abada da zambi sa abada dace wannan ya saba ma abinda aka halici rai na dan adam yace babu wani daga cikin mu sai ya kasance ana samun kuskure da takasiri to babu makawa kowa sai ya sifanta da sifa ta abuwa da rangwabe yace daya kuma ya kasance yana karba uzurin daya to wa ayyuhuna hayyinan kowanne ya zama mai tafshin hali ne mai bin abubuwa da sanin ne kuma bashushan mai sakin fuska ne kuma zai abu salauta ga da ahadu zujena ala qawl aka kala ma anna hadira mustamirra wa basita yace me zai faru ba wani abin da zai faru idan a ce daya daga cikin ma'aurata biyu ya rumse ido gami da kuskuren da zai rika faruwa ya ga abin kamar bai gani bai rumse idan shi ya ga abin kamar ta gani kamar bata gani ba ta rumse idan ta kada mutun ya zamana a cikin zamantakewa ta aure har ma ta mu'amala shi da mutane daga ya ga dan kuskure an mutu ko mun kankanta shi sai ya maganta duk wani dan abin da aka yi bai kai ya kawo ba an saba mishi sai ya maganta to da wannan za a yi ta samun sabani yace limaza ya sura da dinar me yasa mutun zai ci gaba akan saurin kai da husuma yace to ya kamata da kowanne daga cikin ma'aurata ya tsaya ya azumci dokoki na shari'ar musulunci saboda Allah ya tsare ka hududullah wannan dokoki ne na Allah kada ku keta wasu duk wanda yake da dokokin Allah wannan sune azzalime yace to ya kamata da kowanne daga cikin ma'aurata biyu su rika kokarin koyi da biyayya ga annabi alaihi salatu wasallam cikin mu'amalar su ta zamantakewar aure walyanzur kullu kila zawjayn ila hadha al-mawqif al-amal fi hadha al-mashakil al-zawjiyya kowanne daga cikin ma'aurata biyu ya saka idan shi rika dubi yadda annabi alaihi salatu wasallam ya gudanar da rayuwar shi ta zamantakewar aure da matsaloli da suka faru a cikin gidan shi na aure ya taba kwaruwa tsakanin annabi alaihi salatu wasallam da Aisha an taba samun sabani har sai da Abubakar ya shigo haka man bainahu wa bainahu wa bainah sallam ya zamana shine alƙali tsakanin annabi da Aisha alaihi salatu wasallam duka wannan dan mu dau darasi mu dau wa'azi daga hiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana samun sabani tsakanin shi da matar shi Aisha har wani ya shigo tsakanin su yana mai zama yana mai hukunci da raba wannan sabani da aka samu shine Abubakar anan gurin faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce takallimi yizanciyawa takallam ko kuma in fara magana faqala sai tace takallama anta wala taqul illa haqqan ka fara zance ka ya ma'aikin Allah amma kakka fadi komai sai gaskiya falata maha Abubakar sai Abubakar ma'aikinta yan mare ta ta adama fa sai da bakin ta ya ciko da jini mari na kirki yan mata sai da bakin ta ya ciko da jini saboda ta ce ma annabi ka fara magana amma kakka fadi komai sai gaskiya amma kaga wannan Abubakar ne yayi shi annabi alaihi salatu wasalam a matsayin shi na manzo mafificin manzo a wannan matsayin a wannan mawkif din inda a ce a wata rayuwa ce ta waje ba tsakanin shi da matar shi ba wani ya gaya musu wannan yana iya kafirta amma da yake ya san mu'ashara ce zawjiya mu'amala ce ta zamantakewar aure bai damu ba shi da aka gaya ma magana yace wa kare yace a yaqulu ghayra haqqi ya aduwati nafsiha shin ma'aikin Allah yana faɗa abinda ba gaskiya ba yake makiyar kanta sai ta fasa jarat bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta koma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tallafi wa ka'arat khalfa zaru ta tsaya bayan annabi alaihi salatu wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa inna lam nadukka li hadha mu wa mukirayu ka dan wannan ba mun kirayo ka dan ta sasan ta husuma kuma ka zo ka yi bugu hajini ya mutu ba dan wannan muka kira ka ba wa lam nurid minka hadha ba haka muka yi nigi da kai ba Aisha take cewa Allah ya rada ita wa gargadi ba ta yi hushi tanci an kallazi ta tsamu annaka nabi kai ne kake raye cewa kai annabin Allah ne wanda hadisi yana cikin musannan na abiya al-musawir rahimahullah ta'ala fa tabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tamar zalika minha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yayi murmushi ya jure ya rike wannan abun a wajen shi filma mu karama mu wafa saboda hakuri da juriya da kuma cika alƙawari da karamci na annabi alaihi salatu wasalam mu duba mu ga kalmar fa cewa an kallazi ta tsamu annaka rasulullah kai ne kake raye cewa kai manzo ne na Allah kuma kake kaza kake mun kaza kaga wannan inda kalma ce ba cikin zamantakewa ta aure ba mutun yana iya kafurta amma ba za a dauka ta a matsala ba shi ma'aiki alaihi salatu wasalam ya jure yayi dariya ka wuce gurin ka gani amma me yasa dan saboda karamci saboda mutunci to haka ake so namiji ya kasance ko an samu wani takasiri ko an samu wata matsala ya zamana mai rumtse ido ne ga duk wasu abubuwa ya rika tuna cewa wannan da aka hada shi da akoda yaushe kuskuren da ake yi daga mazaje mutum yana daukan macen nan da yake zamana da ita yana auna hankalin shi da nata yana kallanta a matsayin mai cikakken hankali, ya rika tahiya yana waiwaye yana hange, ya san a zuciyarsa cewa kullun da wata mai nakasassan hankali ce nake tare. Annabi alaihi salatu wassalam ya ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin min kullun, ban taba ganin masu ragaggen hankali kamar ku ba. To kasancewa wata mai hankali ce kamar na yaro kake tare da ita, ko mun girmanta. In kace zaka ga mu'amala, ka nemi mu'amala ka ganta irin ta waka, irin ta hankali naka, to kai kuskure, za ku yi ta abuwa cikin matsala. Yanzu yaro karami da kake tare da shi, kana zamana da shi, kullun kai ta tunanin cewa wasu abubuwa na masu hankali zai maka. Daga yayi wani abin da na yarinta ne, sai ka ce ka haushi da kishi ko ka haushi da fada, za ka yi kuskure. In ka san ka bar shi dai a matsayin marhalar shi, ka san waye kake rayuwa da shi, waye kake zamana da shi, sai ku zamana lafiya ga duk wani abin da zai fito daga gare shi. Kasancewa ga yadda yanayin su yake. To yace ka duba, ya kai dan uwa mai girma, ya kai yar uwa musulma mai girma, zuwa ga karamci da juri da hakuri da afuwa da rangwame na Annabi alaihi salatu wassalam. A nan gurin munanawa ce akai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bai yi fushi dan karancin shi ba. To kuma ina wannan aka kwatanta akan wasu daga cikin fushi na wasu mazaje kan wani abun da za a mishi takasiri cikin bada wasu wajibabbu wanda ba na Allah ba. Wasu wajibat, wani abun da aka saba mishi na abinci, an ko lokaci ya wuce in ya fara zage-zage, fara fada, ko kuma ruwan wanka ba kai mishi ba, kullum fa ana yi radda ba a yi ba wannan abun, amma in ya fara fada, ya fara zage-zage, to wannan ba hali bane na dan adam. Ko Allah madaukin sarki yana mana mu'amala ne da kallon janibin mafi alkhair, mafi abun da ya kasance kuma na bangaren kuskure, sai ya yi afuwa ya rangwame a gare shi. Na amso daga Aisha, Allah rada ita, take cewa nace ya ma'aikin Allah, hasbuka min safiya kaza wa kaza, ya wadatar maka daga safiya kaza da kaza. Ba'd ruwa, ta wasu daga cikin marawata suka ce ta ani kasira, tana nihin cewa safiya gajera ce a matsayinta na kishi, yadda take fata ta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, tana cewa safiya wannan yar gajera, yar guntuwa. A nan gurin Annabi alaihi salatu wasallam ta ce laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajatu, kin faɗi wata kalmar da da a ce za a cakuɗa ta da ruwan teku, da ta cakuɗa shi ta bata shi, kin ci nama ta, ma'ana ki tuba zuwa ga Allah. Ka duba kai dan uwa a cikin jiba, yin rada a cikin dan uwanka mutum, wanda har yanzu wannan idan muka duba, mu duba mu ga sharrin da ke faruwa tsakanin kishiya da kishiya, wannan kawai ce mata tai wancan, wannan akwai gajarta da nihin bata ta a wajen miji, amma Annabi mu duba mu ga kalmar da ya gaya mata. To ina kuma ga wanda zai kasance tana nihin sharri yar uwarta da sharri, tana nihin yar uwa abokiyar zamanta. Kusan a cikin mujtama'in mu na yau an dauka ma cewa mata sun dauka cewa nihin kishiya da sharri kaman ma wata ibada ce, kaman ma babu wani lahi a ciki. A wajen Allah madaukin sarki, duk ɗaya ne, ka nihi dan uwanka musulmi da sharri, ka nihi kishiya da sharri, duka ɗaya ne a wajen Allah. Duk wani abin da ya kasance sagira wa kabira, Allah madaukin sarki sai ya rubuta. Har zuwa ƙarshen muqaddima dai da ya karanta nan gurin, insha Allah ta'ala zan mu ƙetara zuwa safa ta tara, zuwa ga mushkila wadda ya zanu. Mushkila ta farko ita ce al-mushkilatul ula, kamar yadda muka bayanin littafin, yana ƙoƙarin ɗaukan kowace matsala yayi bayanin ta kuma ya kawo mawarwara. Matsala ta farko da take kasancewa tsakanin ma'aurata da take rusa zamantakewa ta aure, ita ce kaza, kuma sai kawo hanyar da za a bi a warware ta. Na farko, mushkila ta farko, al-jahl bi umuriddin, jahilci game da sha'anin addini. A samu ɗaya daga cikin ma'aurata ya jahilci lamarin addini, jahili ne ko namijin ko macen, wannan ita ce matsala ta farko da take sabbaba matsaloli a cikin zamantakewar aure. Yake cewa mina sagaratul mawjuda fi buyutina adamul ihtimam bi umuriddin, na daga cikin babban gafa, babban naqas da tawaya da ake samu a cikin zamantakewar gidajenmu na aure, yace rishin ba da mahimmanci ga lamarin addini. Aw adamu huduru majalisil ilm, ko kuma rishin halartar majalisi na ilimi, ko kuma rishin sauraron kasatuttuka na malamai da suka yi wa'azi na musulunci akan zamantakewa ta aure. Wa hajatuna ila ilatikillu an hajatuna ila ta'am wa sharab, yadda ku muke buƙatar su, buƙata ce wadda bata kasa ba game da buƙatar cin abinci da abin sha. Yadda kake buƙatar ci, gangar jikinka take buƙatar ci da sha, to ruhinka haka yake buƙatar ilimi na addini. Matuƙar maka bashi ilimi na addini kamar gangar jiki ne ka masa bashi abinci. Yace izbihi yanjul mar'u yawmal qiyama, da wannan ne mutum zai samu tsira ranar tashin alkiyama. yace wal hakika annabi adun nasu yumiru ta'limu zawjatuhu wa auladuhu umuru dinihim yace abu babban matsala hakika da take faruwa wasu daga cikin mutane jiyawa suna banza da karantar da iyalansu da matansu da yaransu game da sha'anin addini sannan bayan wannan ya rika kai kukan matar shi yana rishin hakuri game da wasu halaye da diyan shi da kuma matar shi akan wasu abubuwan da suke zawa bai san ba cewa shine sababi zaman ka da kake da matarka da yaranka wajibinka ne ka karantar da su addini ka karantar da su abin da ya wajaba a gare su ta fuskar karatun wannan ne ana karatun har zasu san waye kai wane ne kai a matsayinka na mijinta wane ne kai a matsayinka na ma'aikinsu to matukar babu wannan duk wasu matsalolin da ka gani sun biyo baya ka tabbatar da cewa kai ne sababi kai ka ja yace bar inda hadar rajul bar wannan mutum idan ya kasance shi karan kanshi ma ya jahilci addini ba zai iya sarki haƙin matar shi ba bai ma sarki haƙin matar shi ba balle a ce shi ma ya karantar da ita yace wal dadul amru su'an bi tafaddufihi an al-qiyam bi ibadati rabbih al-wajhi allazi yurdi rabbuh yace abun kuma inda zai ƙara muni ya ƙara bakantawa zaka same shi kwata-kwata shi karan kanshi haƙin Allah ma bai sauke ba na ibada balle kuma a ce haƙin matar shi ibada kanta da Allah ya aza mishi matar shi tana gani bai sauke haƙi ba kuma shi yana neman ita ta sauke mishi haƙin ta ina za a yi ba za a taba yi ba tana gani gabanta haƙin Allah baka sauke ba haƙin karan kanta baka sauke ba kuma kai tunanin kai ta sauke maka haƙinka babu yadda za a yi zaka yi ta samun sabani kuma Allah ya kadarta kai ne sababi yace wa in kana rajulu ahmalu in kana ar-rijalu amalu hadha al-wajib yace idan mazaje sun yi banza da wannan bangaren to kuma kaka ta bangaren mata wanda ba su halarta majalisin ilimi kaga namiji kai kake fita da zuwa da sauwa kai ne can mace a gida kai ka aje ta to kai da kake da damar ka shige da wuce da zuwa can baka zuwa makaranta to kuma ina ita da ka sa gida ka aje babu yadda za a ce ta san wani abu kun ban zuba da Allah sa zamanin social media yace fa iza dan mi kun fa kai fa yi hukul lahal qiyamu lahun dal qiyamu bi wajibi alaihin min wajibati wa hukm ma'al jahl biha ijmalan wa tafsilan tayaya za a yi a ce ka samu mace ta sarke maka haƙin da yake kanta ta jahilci sha'anin addinin ta ta jahilci haƙin mijinta ta jahilci duka wannan abubuwan kai tunanin cewa zata sarke maka wannan haƙin yace idan mu aiwa zauji ka sani ya kai miji inna min al asbabil azima na daga cikin mafi manyan sabubba allati tufaqqiqul usra wadda take daya da fami wa ta'amulu ala inyarul akhlaq wadda take warware dabi'u da tozartar da dabi'u da halaka dabi'u da halayen da ke zamane tsakanin ku yace tarku ta'alimul islam kabar karantar da matar ka sha'anin addini wa tarku nafaqa fi dinillah kuma kabar ciyatarwa cikin addinin Allah yace saboda wasu daga cikin maza sun jahilci lamarin addininsu zai kasance wani bai iya ma iya wankan da zai bi ma na janaba bai iya ba bai san ba yadda ake yin shi balle ka ce kuma yayi kokarin sarki haƙin ɗaya daga cikin su kaga haƙin Allah ma bai sarki ba abin da yake kanshi ma na wajibin shi bai sarki ba abin da ya shafi sha'anin mata sha'anin mace na harkar jinin al'ada na jinin haila na jinin biki bai san komai ba a kai ta yaya za a kuma hayya sarki wani haƙin da yake kanshi na matar shi ba zai ta taba yiwa ba yace wala najata min hazihi alfitna babu yadda za a yi mutum ya samu tsira daga wannan musiba illa bil ibada ala talab ilmi hadha din sai mutum ya fuskanci neman ilimi na addini wanda wannan kuma babu wani musulmin da za a bashi uzurin ya jahilci addinin shi duk jahile da awamun nas abinda za su yi ta hujja muna so mu taimaka makarantar nan dama ce babu wallahi ayyuka sun mun biyawa babu dama wannan rishin dama a wajen Allah ba uzuri bane abinda aka halitto ka dan shi Allah ma bayyana wata bukata a karan kanka babu wani dalilin da yasa ya halice ka kawai sai dan wannan ibada kuma ka taho neman abinci ya sa ka rika cewa baka da dama uzuri yayi yawa shaguli ya maka yawa baka da dama sai da ka tarda shi zaka san cewa wannan ba uzuri bane wanda zai zama karbabbe wajen Allah a wajen mu ƴan uwanka musulmai mutane kai ta gaya musu cewa wannan shine uzurinka amma in aka je wajen Allah zaka tabbatar da cewa ba uzuri bane ka zauna cikin jahilcin addininka yace liza kana wajiban ala zawji bi muktada ulaihi ala almar'a ayu allimaha umuru dini yace saboda wannan duba da wannan abin da ya gabata to wajibi ne ga miji duba da cewa shine shugaba a kanta lamuran ta gaba ɗaya raga mata yadda rayuwarta a hannun shi to wajibin shi ne karantar da ita addini ya karantar da ita duk abin da ya dace na addinin ta da aka bashi ita ta huta daga cikin hakkin ma'aikanta nauyin ta ya koma akan shi nauyin nan na farko shine sha'anin addinin ta shine karantar da ita addinin ta da wani ci da sha duk wannan tabi'iyat ne abubuwa ne masu biyawa wanda dole sai da su amma babban abin da aka dora maka nan nauyi kan mata ka kasancewa shine karantar da ita addinin ta ba zancan ci da sha ba Allah madaukin sarki ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda ko ba da gaskiya ku anfusakum wa ahlikum naran ku kiyaye kanku da iyalanku gami da shiga wuta wanda makamashin ta shine mutane da duwatsu anan gurin ya ce ku kiyaye kanku sai ce da iyalanku saboda kai zaka kiyaye hakka da iyalan naka gami da shiga wuta yace wa hadhihi al-aya aslu fi ta'limi ahadul bait wa tarbiyatihim wa ta'limihim wannan aya ita ce asali a wajen malamai akan cewa ita take nuna cewa wajibinka ne iyalanka matarka da iyanka da ƴaƴanka gaba ɗaya ka karantar da su sha'anin addinin su ka karantar da su sha'anin tarbiyyar su ka karantar da su duk wani abin da ya dace malaman tafsiri suka ce anan haƙƙi ne akan duk wani musulmi ya karantar da iyalan shi makusantan shi jabayin shi duk abin da Allah ya aza musu ya faranta musu da abin da Allah ya hana su al-Imam al-Bukhari ya kulla babi a cikin littafin shi sahih al-Bukhari yace babu ta'limur rajul amata huwa ahlu baban da ke bayanin wajibi ne ga mutum ya karantar da bayin shi ya karantar da iyalan shi addinin Allah sannan sai ka mana hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa salasatul lahum ajrani nau'in mutum guda uku ladan su guda biyu ake ba su rajulun karat indahu ama mutum da ya kasance yana da baiwa sai ya ladabtar da ita ya kyautata tarbiyyantar da ita ya karantar da ita fa ahsana ta'limaha miji da kyau maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace wa allamaha fa ahsana ta'limaha ya karantar da ita kuma ya kyautatar da karantawa karantarwa ma ba ta karanzu ba ta kai tunanin cewa kawai ƴar karantarwa da bata kai ta kawo ba la karantarwa ta hakika karantarwa ta tabbas wanda ko gaban Allah kana iya buga gaban tabbas ka sauke hakinta wannan karantarwa zaka ma iyalinka zaka ma bayin da Allah ya sa suna kalkashinka yace sai ya ƴantar da ita ya aure ta wanda yana da lada biyu shi yasa a to idan Annabi alaihi salatu wassalam ya zaburar da kai baiwa baiwa wanda sai wata kai ta zo tana maka bauta tana maka hidima an ce ka karantar da ita akan sha'anin addinin ta to ina ga matar da ka auro wanda ba a baiwa ka kawo ta ba Annabi alaihi salatu wassalam ya ce inna ma hunna awanun indaku su kamammu ne a wajen ku kun kame su kun hana su wuta kun kame su kun raba su da uwayen su ka kawo ta ka sa cikin gidanka ba ci da sha kadai ne yake kanka ci da sha wani abu ne wanda ya biyo baya babban wajibin da ke wuyanka shine karantar da ita addinin ta yace wani mushkila inda kasirun min ar-rijal annahu qarta shughluhu wazifatu wa irtibatatuhu an tafrigi nafsi li ta'limi ahli yace babban mushkilar da ake samu mai yawa cikin mazaje masu yawa zaka gani aikin shi da sana'ar shi da shagon shi da alaƙoƙin shi da mutane sun hana mushi lokacin da zai zauna ya karantar da iyalan shi wanda ana samu diyawa a wajen malaman ba ma wai shafilai ba malami ne yana ta karantar da al'umma amma in ya taho gidan shi bai da dama bai da lokacin da zai karantar da iyalan shi wannan ba karamin kuskure bane ko mun yadda kake da kokarin da'awa kake kokarin kamar kana haskaka waje ne kana kona kanka kana haskaka waje kuma gida ka bar shi cikin duhu kenan duk yadda za a yi din lumsi da za a yi din rishin lokacinka wallahi kakka sake a ce baka da lokacin da kake karantar da iyalanka ko da suna zuwa makaranta a matsayinka na malami ka tabbatar da cewa kai ma kana da wani babban juzu'i da ke karantar da iyalanka a cikin gidanka yace walakin ala rajul an yusaddida wa qaribu an yas'ala rabbahu an yu'inahu ala hadha al-amr sai dai wajibi ne ga namiji yayi iya kokari ya roki ubangijin shi ya kama mushi ya taimaka mushi ya daidaita wannan lamarin wannan yana daga cikin mafi girman sabubban da suke sawa mutum wanda sun zama tilas mutum ya biya bukatunsa akai kuma shine Allah zai tambaye shi gobe kiyama gami da wannan haƙƙin da ya abin nan ya baka shi a gobe kiyama yace da a ce mutum zai daidaita lamarin shi ya gyara su kuma ya kebance wani lokaci wanda zai rika karantar da iyalan shi to tabbas Allah madaukin sarki zai kama mishi zai taimaka mishi kuma matukar yana haka da matan shi da yaran shi yana karantar da su wallahi ba karamin haske zai gani ba a cikin rayuwarsa ta zamantakewa ba karamin haske ba saboda a lokaci daya ka dauki matsayin uba kuma ka dauki matsayin malamin shi ka dauki matsayin miji kuma ka dauki matsayin malamin ta wannan abubuwan guda biyu zasu yi tasirin da zaka sharri mai yawa zaka ga an samu sauki akan shi yace wa rama ne an haru da alaika manhajin mabassan babu da yace in bashiro maka wani manhaji takaitacce wanda zai kokarin karantar da iyalan gidanka balle ma matan da Allah ya aza maka. Yace fa awwal ma ya hadamu bihi ar-rajul fi baiti, farkon abin da ya kamata a ce mutun ya kula da shi a cikin gidan shi tare da iyalan shi, ta'limu ahlul aqida, ya karantar da iyalan shi aqida, ya karantar da su tauhidi, ya karantar da su addinin Allah na farko, kuma shine aqida da tauhidi. Yace zan maka nuni zuwa ga lissafin da ya kamata a ce ka fara ma iyalanka da su. Kada kai tunanin wannan wai yana bayanin kada kai tunanin cewa ka auro jahila da bata iya karanta wa ta iya karanta baki ba, babu dama ka ce ka karantar da ita kai a matsayinka wanda ka sani. La, a na farko ka tabbatar da cewa kai katan kuskure ba karami ba, ka je ka auro jahila ka tabbatar da cewa kuduwa ta farko babban kuskuren da kai a rayuwarka wanda bai da gyara. To amma yadda zaka yi in ka san abin da kake, koda haka an kadarta ta kasance, to yadda zaka yi ba cewa zaka yi ba ta yi ba karatu ba yadda za a yi ka karantar da ita. La, karantarwa kowa da kai daidai matakin shi, kowa da kai matsayin da zaka karantar da shi addinin Allah. Ba dole ba sai ya iya karantawa da rubutawa ba, ba dole sai ɗalibin ilimi ba. Ana zancan kana karantar da matarka, wani zai ta tunanin cewa to ita da jahila ce ma bata iya karantawa bata iya tada baki ba, ya za a in karantar da ita? Ko a ce yau tan musulunta akwai karantarwa da za a mata, a kadarta ma ba zancan karanta da rubuta ba. Yace wannan sharhuna zan maka nuni zuwa ga alqaulul mufid fi sharhi kitabut tauhid, wannan sosai yana taimakawa akan bangaren tauhidi. Daga cikin littattafan aqida kamar su usulus salasa da littattafai da yace kanana takaitattu wanda an yi su sun kumshi tauhidul asma'i wa sifat da tauhidul uluhiyya, dukkan su suna bayani akan su kamar alaqidul wasfiyya da sauran littattafai da dama wanda sosai za su karantar da mutum, za su karantar da ya kasance yana da makami mai ƙarfi, yana da katanga mai ƙarfi cikin aqida, babu wata shubha da za ta zo sai ya zama tana da maganinta. To da wannan ne mutum zai kasance iyalan gidan shi, yaran gidan shi da matar shi da iyalan shi da suke karkashin shi, wallahi sun samu kubuta zuwa ga ƴan sihiri, zuwa wajen sihiri da wajen almusha'awizin, ƴan duba, ƴan rufa'idu da kuma ratayen wasu layu, da sanya duk wasu abubuwa na canji da duk wasu abubuwa da za a yi matukar kasa tauhidi. Duka wannan matsalolin me yake kawo su? Rashin karanta tauhidi. Duk wanda ya karanci tauhidi wannan abubuwan ba zai kalle su a komai ba, zuwa wajen boka, zuwa wajen wani malamin subu, zuwa wanda ya zama na al'ada ce ta mata. Yau cikin mata duk wanda aka ce za a mata kishiya ko za a mata kaza, da wuya zaka ga hatta cikin ɗaliban ilimin su wanda bata ruga da gudu wajen boka ba, bata ruga da gudu zuwa wajen malamin subu ba. Duka wannan me ya kawo shi? Wallahi rashin karanta aqida ne. Ko da ana karatun na addini suna zuwa makaranta, to da yake janibin littattafan aqida ba a cika zurfafawa a kansu ba. Masu kokari makarantun bai wuce masu usulus salasa kin ba, wanda kuma ana so a ce su ya kamata a zurfafa a cikin karatu na littattafan tauhidi, wanda su zasu sanan mutun haƙin Allah, zasu sanan mutun duk wani abin da ya kamata na tsakanin shi da Allah shi madaukakin sarki. Idan har mutun ya san cewa zuwa wajen dan duban nan, zuwa wajen dan sihirin nan, zuwa wajen dan subbin nan kuta ne daga musuluncin ma kwata kwata, babu yadda za a yi je saboda ta maslaha shi ta duniya, saboda wani gyaran kanki na duniya, saboda wani abin da kike so burin zuciyarki na duniya ya kasance ya baki damar kin je ki amince ki abin da zai hudda ki daga addini. Duka me ya kawo wannan jahilci? Rashin sanin tauhidi. Bata ma san ba cewa zuwa wajen su kafirci ne, bata ma san ba cewa mu'amala da su kuta ne kwata kwata da musulunci, da ke da ba ma guje da kafirin da bai sallah din daya. To rashin sanin wannan da rashin karanta wannan shi yake kawo duka wannan matsaloli. Na gaba ya karantar da su littattafan da suke takaitattu ne, tafsirin alqur'ani, ya karantar da su riyadus salihin da sauran littattafai da wanda sosai suna taimaka ma mutum a wajen karantar da iyalan shi. To yace babu makawa can kasa yake cewa wala ma ne an yi akudar rajulu da yata huduru durusul mahadaratil ilmiya, babu laifi, babu abun hada, abin da aka hana mutum ya rika daukan matar shi suna zuwa duk wasu darsuka na malamai, duk wasu karatuka na malamai ya dauki matar shi a tafi da ita. Kamar yanzu a dasa birin sa irin wannan muhadarat din, mutum wanda ya kasance yana da mace duk abin da ake a daidaita ya dauko ta ya taso ya zo ta ji da bakin ta daga bakin malamki, saboda in shi zai dauka ya kai in dai maslaha yace har abada ba zai ta dauka ba, zai ta dauka ce mai gyara kace dai ka dauko a wajen wa'azin ka kake zuba mini. Amma inda kunnan ta taji babu zancan ta ce shi ya kawo, babu wani dan sako da ya shiga, in ya zama shi dan tsakani ne to zai zara, saboda babban matsala a ce abokin husumarka kuma kai ne zaka ka mishi shaida akan kaza babu yadda za a yi amsa to wasu kurakuran da take maka wasu abubuwan da take maka wanda bai dace ba ta zo da karan kanta in tana zuwa makaranta za ta ji da kunnanta daga bakin malamai ko da kai malamin ne ka dauka ka je da ita wajen inda ake karatuka za ta ji daga bakin wancan ta ji daga bakin wancan yace fa idza ta azara zalika idan wannan ba ta yi ba saboda wani dalili hakan kin ba ta samu ba to ya kasance yana da a wajen shi wannan kasatoci na malamai masu kyau sosai wanda suna karantar da al'umma karatu mai kyau malamai wanda suke tarbiyantar da al'umma suke karantar da al'umma a dauki wannan kasatoci a rika samu ya rika samu ta tana shi ya dauki hudubobi na malamai ya dauki wa'azuzzuka na malamai ya rika sa mata to yace idan mutun yana wannan wallahi zai kiyaye dake gidan auren shi gami da shiga sheda zai kiyaye gidan auren shi gami da shigowar sheda amma dakunan mu na aure a yau ya sai kasance dakunan jahili galibi aka je banda kallon ku na fane kallon ga wannan kin Nigeria da India babu abin da ake kallo wanda wannan ku abubuwan da kake kallo wallahi abin da suke kallo babu abin da zai kokarin banda rusa musu zamantakewar aure saboda mun gabata kuma ya tabbata cikin shari'a cewa mace karamin hankali gare ta wannan ƙaryar da take gani a cikin funafare tasiri take a kwakwalwarta kawai gani take zaman arman haka ya kamata ya kasance na fimkin nan da ake yi in kai ya zamana ba haka kake mata ba kawai gani take kan kuskure kake a zaman arman matukar ba wannan ƙaryarkin na zaman auren fim ba ake yi wanda su karan kansu ƴan fimkin suna cikin fimkin wannan wasa ne na kwaikwayo in ka koma wani a cikin rayuwar shi zamantakewar shi da uwar shi da baban shi da matar da yake aure ta hakika ta tabbas ba ta zaman fimkin ba zai kasance mu'amala ce sayyi'a muguwar mu'amala ce tabbas ma haka ne saboda ba wasu wanda su kiyaye haƙƙin Allah bane mai kiyaye haƙƙin Allah bai zo yana rubuza gidajen mutane ko kuma saurayi ko budurwa wanda ba su yi aure ba babban abin da zai nasa wannan kallon fina-finan nan zai nasa cikin bala'i wannan zaman auren da suke gani na fim ya zamana a kwakwalwarsa in ta zo gidan aure gidan mijinta ta ga ba irin wannan rayuwar yake mata ba ta ƙarya kawai gani za ta yi bai iya zaman aure ba zaman auren ba aka yi kamata ba me yasa saboda ita can dama ba ta taɓa yin auren ba ba ta san ya ake ciki ba ya zaman aure yake ba ta wanke kwakwalwarta da kallon ƴan fina-finan nan ta wanke kwakwalwarta da kallon wannan masu auren na ƙarya cikin fim wanda cike yake da ƙarya da surutu na banza wanda a hakikanin rayuwar ta aure ba haka yake ba to ita kuma in ta zo kawai ta zo gidan mijinta da burin irin wancan abubuwan da ta saba gani a cikin fim haka za a yi a gidan shi irin wancan ƙarerikin da ta gani a gidan fim a cikin fim haka za a yi a cikin zamantakewar ta aure matukar ta samu mijin ba haka ba to za ta ga kawai bai iya ba haka zaman arman yake kasancewa ba ita samun fitintunu wannan ba karamin rusa zamantakewar aure ba suke suna bada babban dauru mulke da kyau fina-finan wannan na Hausa suna bada babban dauru wajen rusa zamantakewar aure wajen dora mata akan turbar da ba daidai ba wajen dora matasa akan turbar da ba daidai ba ba karamin dauru suke bada ba na rusa gidaje yace kal agani wal aflam wal musalsalat kamar wace-wace da kallon fim da kallon musalsalat da sayari na kaza da duka an gina su ne akan ƙarya mu sani ba cewa cikin wasu sayari kin nan wallahi tallahi wasu yahudawa suka kirkire su yadda muke gudanar da rayuwar mu ta addini yahudawa suna da takaddidi mai kyau akan cimma burin su duk wata hanya da suka sani wanda za su bi su rusa muku addinin ku sun santa kuma suna binta daga cikin wasu sayarin da kake ga ana wasu abubuwa wanda sun saba ma addini wasu abubuwa sun san usulu su suke tsara abin su suke zuba kuɗi a sa ta gidan tele can saboda burin su ya cika kuma su wanda suke gudanar da rolikin wannan sun san me ake ne sun san kwangila suwa suka amso di yawan su daga ciki yahudawa suka kirkire abin suke biyan su kuma suke zuba musu magudan kuɗi a kansu ta hiyar da wannan abin me yasa dan saboda mutane sun raja'a sun san cewa jama'a duk hankalin su ya tafi akan kallon wannan fina-finan ya tafi kallon tele da kallon wannan abubuwa to bari su biyo ta wannan hanyar ma su cimma burin su biyo ta wannan hanyar ma kai ba zancen sayari ba wasu gidajen telan ma yahuda suka kirkire su aka buɗa su da sunan wane da sunan wane da sunan wane amma a hakikani wallahi tallahi yahuda suka buɗa su suke zuba musu kuɗi yadda gidan tele yake da nauyin rikewa yake da wahalar riko amma ka ga yake tahiya babu matsala komai kana tunanin wasu ƴan abubuwa wannan mutanen suke da kokarin gudanar da gidan tele Yahudawa suke da'a ma abubuwan su suke tafiyar da komai su basu da matsalar komai. Kenan wannan idan mutun ya san me ya fada kun su, ya san waye asasa su, zai kiyaye wannan abubuwan na bata lokaci. Baka tsaya a zikirin Allah ba, baka tsaya karatun Qur'ani ba, ka bata lokacinka a rayuwar da take ta banza ce, ta ƙarya ce, ka bata lokacinka da iyalanka a wuri, kuma kuɗinka ka zuba ka sayo abin nan ake kallo. Kuɗinka ka zuba ake gudanar da wutar gidanka ake kallon wannan shirma. Da wutar gidanka ake ɗauko kwangilar Yahuda ana rusa gidanka kuma. Yace wala budda babu makawa musulmai su kula ta fuskar su san cewa ta ina za su ɗauki fatawa. Shi a matsayin shi na mai jagorantar ta sai ya rika gidanta, ya rika sanar da ita karatuttukan ma na wani malami ya kamata ta rika saurara. Karatuttukan ma na wani malamai ya kamata ta rika saurarawa ta ɗauki maganar su. Ba kowane ɗan shirme ba zai ta ɗauka ta rika saurara sai ta ɗauko abubuwan da ba haka suke a addini. Dole sai ya yi gidanta, ba kawai kawo kasattukan na karatu ba, ko kuma bin malamai na social media ba tare da tantancewa ba. Yace ka duba fanzuru amman tafuzuna dinikum, ku rika duba ga a wajen wa zaku amshi addininku. Mutum dole ne amman uli masalahu ya roki wanda ya san malami ne na gari, malami ne mai takawa mai tsantsani, kuma wanda yake gina karatuttukan shi akan hadisi sahihai, ba mai ta'assubancin mazhaba ba, ba kuma wanda yana tafiya, wanda zai rika tafiya tare da dalili duk inda yake. To wannan shi ya dace a tambaye shi cikin addini, kuma shi ya dace a nemi fatawar shi cikin addini, ba kowane malami ba. Hakika annabi ne sai man tattare da yace tabbas cikin mata akwai wanda suna kokari waje neman ilimi. Fa ma arzaka Allahu bi zawji salih, in Allah ya arzuta ta da namiji nagari ba tare da jima ba sai ka gare ta gayyarul hal, sai hali ya jirkice wannan hamasa da take dauke da ita ta neman ilimi sai ta canza kawai a koma cikin lamarin rayuwa ta duniya. Wannan duk mai karantar da islamiyya, duk mai karantar da makaranta ya san da wannan. Zaka ga dalibai iya mata wasu sun tashi da hazaka ba ta wasa ba, sun tashi da harda da duk abin da aka dora musu suna rikewa, amma yau ana mata arme bayan shekara biyu in ka zo kamar ba ita bace, saboda ta gama da jahilin da ba abin da ya sha mishi kai, kawai a mishi tuwo a biya mishi bukatun shi, babu karatunta da duk wani abu da ya sha mishi kai ba. Saboda haka ƴan uwa mata, mu yi iya kokari ka shaidin game da arman jahili. Matuƙar kira karatu, kina ɗalibar ilimi, wallahi kika aure jahili, kin azata rusa karatunki har abada ba zai yi ba. Har abada karatunki kin rusa shi ya rubuje, babu zancen neman ilimi. Saboda lokacin da zaki bata na zuwa neman ilimi, gani zai shi wani haƙƙin shi ne aka tauye. Lokacin da zaki bata kina muraja'a karatukanki, gani zai kawo wani haƙƙin shi ne aka tauye. Amma wanda ya san abin, ya san daraja abin, ya san mahimmancin abin, shi zai goyi bayan ki da iyayen shi inda zai samu miki ma ki ci gaba da karatun ki. Shi zai iyayen shi inda zai nemo miki inda zaki ci gaba da karatun ki na addini. Yace ana aure kawai sai kaga wannan hamasa da wannan kokari na ta ya bace. Yace wa auda'u ha iliya wa hayati aljadida, da rayuwa sabuwa da ta shiga ta zamantakewar aure, da kuma rayuwar da ta fami kwata kwata ta rusa mata wannan ilimi. Yace so da yawa zaka ga wannan hamasa ma a cikin farko barka da tsari, sai wannan budurwa musulma ta fada cikin wannan fitina, sai kaga babu yadda za a yi ta ji tsoron Allah har sai ta gamu da ubangijinta. Wa an tajarradu dinaha liyata min kulli amrin la, dole ne sai ta yi kokarin ta tsarkake zuciyarta. Duk wanda ya zo noman armanta ta tsaya ta bincika ta ga wane ne a matsayinta ita wadda ta karanci addini, a matsayinta na wadda ta san addini, kar ta kalli wani abin duniya, gushewa yake. Ta tsaya ta kalli abin da shi zai dawo musu da rayuwa ta har abada, shi zai dawo musu da rayuwa ta duniya da lahira ta tafi daidai. Yace mi an mafi kyan babban arziki a samu usura musulma in an samu miji wanda yake nagari, wanda zai rika taimaka mata akan biyayyar Allah, a samu miji wanda zai kama mata akan addinin Allah. Hadisi ya zo daga Abi Huraira, Allah da shi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izzatai kaza rajul min al-layli, idan mutun ya tashi da daddare ya tada iyalan shi suka yi sallah raka'a guda biyu, za a rubuta cikin masu ambaton Allah da yawa maza da mata. Kaga nan gurin idan ya kasance jahili ne ko ta kasance jahila ce, sai dai ɗaya yi ta kokarin ibada, kuma wannan kokarin da zai yi ta yi, wallahi yau da gobe suka gani ya talasha dusashewa zai, dan babu mai kama, abokin zaman, abokin rayuwa bai kama. Amma in ya zama na ita ta san abun, shi ya san abun, ta san daraja abun, ya san daraja abun, abun zai ci gaba da dorewa sai dai ma a ƙara. Amma in ya zama na ita ta san wannan abun, yau tana yi, gobe tana yi, shi babu ruwan shi, wani abu ne wanda bai shaye shi ba, shi abun da yake gaban shi neman abincin shi. To matukar wannan yake gaban shi, to fa yau da gobe duk kokarin ta dusashewa zai. saboda li anna tabi'a mu'assira tabi'a tana tasiri di yadda kake da kokari kan game da wanda shi kwata kwata kwantarar kinka ne annabi alayhi salatu wasalam a hadisin bukhari ya ce al-qulubu junudun mujannada zukata rundunoni ne abin tarawa fa ma ta'arafa mina ay talafa wanda aka samu hadin kai mai tahiyyarsu ta zo daya sai kaga an samu haduwar juna da dankon soyayya ya ci gaba wa ma tanakara minha ikhtalafa duk abin da aka samu inkari kuma da abin da kake kai ya sha bambam da abin da dan uwanka abokin zamanka yake kai to wannan kuma zaka ga nafara ake samu gujewa juna gudun juna jahila ce ta zo ta armu wanda yake mai dalibin ilimi ne to zaka ga ita abin da hankalinta yake tafi daban shi inda hankalin shi yayi daban yau da gobe yau da gobe tabbas abin nan sai ya kai su ga rabuwa saboda ba hanyar daya bace haka nan in aka samu akasin haka me yasa saboda fahimtar su bata zo daya ba me yasa kake gani duba da wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kana ganin yau aka je ko mota ta hado mutum da mutum ko bulaguro ya hado mutane ana gamuwa zaka ga wannan dalibin ilimi ne a mota ya ga wannan dalibin ilimi nan da nan kan asabta zumunci ya kullu kan asabka zaka ga yan uwan taka ta kullu amma yana shigowa ya ga nan ginin shi wani mashayi ne yana shigowa ya ga ginin shi na wani dan daba ne babu yadda za a fama yake Allah Allah yake asabka a rabu me yasa saboda kada tanakar da zukatan su ba su hadu ba sana'ar su ba ta zo daya ba ko da a aiki na duniya ne wanda yake wannan kafinta ne suka gamu hira su zaka zo daya hira su zaka tafi daidai duk wanda ya zama na fahimta ku daya harka ku daya aikin ku daya to kuna gamuwa nan da nan zumunci yake kulluwa to ina gamin da macen aure ina gamin da namijin da zaku yi rayuwa da shi kina matsayinki na dalibin ilimi kika samu wanda yake dalibin ilimi to rayuwarku kullun da izinin Allah da taimakon Allah normal zaka yi da wuya za a samu matsalolin da har zaka kai irin yadda ake faɗa ko an samu matsalolin kamar da mallam yayi bayani nan da nan da gaugawa za a yi kokarin gyara su amma in da can dama akwai wannan matsala ta cewa ba a sami itilafi ba a samu haduwar kai ba haduwar juna to zaka gani an samu babban gidi a wannan bangaren wannan ita ce mushkila ta farko a takaice wannan mushkila tarkisin ta mallam abin da yake nihi babban matsalar da ake abkuwa take zama na sababin raguwar aure take zama na sababin koda ba a rubar ba rayuwar aure ta zama na babu kwanciyar hankali cikin ta babu jin dadi cikin ta shine jahilta addini jahilta addini imma namijin ko kuma wajen bangaren macen ko kuma dukkan su gabaki dayan ma to idan aka samu wannan wanda kaga wannan a cikin mujtama'in mu a cikin al'umman mu wannan nabiyin shi yake yawa gabaki dayan su jahilan addini to idan aka samu wannan zaka ga sakin aure shi yasa muke ga yana da yawa yawan sakin aure yana da yawa yawan samun matsaloli na aure yawan samun rikici na aure in zaka je wajen duk wani alƙali rikicin da ke gaban shi a wuni zai wajen shari'a ta kai 20 ta aure shari'a ta kai 20 ta saki ta kai kaza ta wannan duka wannan abubuwan sun dauke musu wannan hankali akan duk wata shari'a da zai yi kan kaga alƙali yayi wata shari'a ta rabon gado ko ta wata matsala za a dau lokaci amma ta aure kullun suna cikin me yasa saboda jahilai ne suka gamu wanda ba su san sha'anin addinin ba a inda aka ci gaba duk lokacin da aka ce an sama namiji aure an sama kiyamata aure auren wannan wata gidan aure wata mu'assasa ce mai gidan zaman kanta mutuna fa mu'assasa ce ta aihu diya wanda ake so su zamana yara manyan gobe na musulunci mu'assasa ce wanda ta aihu wasu wanda gobe su ne za su zamana masu rayar da duniya masu rayar da addinin Allah to wannan mu'assasa za aka barta kara zube me za ta aihu a barta kara zube mai gudanar da ita a bisa jahilci director din babban director bisa jahilci a cikin mu'assasa ya za a yi a samu shine mijin ya za a yi a samu wani abin natija da take mai kyau da wuya a samu wata natija mai kyau kullum matsaloli da mashakin na aure suna ta gittawa da sabubban saki suna yawa saboda koda ba a samu saki ba amma da wuya zaka samu fara'a da kwanciyar hankali a cikin irin wannan auren da wancan akwai jahilci ko kuma ita ma bangaren ta akwai jahilci ko su duka shi yasa annabi alayhi salatu wassalam ya fuskantar da khidabi zuwa ga mace ya fuskantar da khidabi zuwa ga saurayin da zai yi aure annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ita macer ke ba ita ke auren kanta ba yace mata idza ataakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu in lam taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir cikin wata riwaya fasadun arid idan wanda ya zo muku kun yarda da addinin shi kun yarda da halayen shi mutun ne na gari ko auras mushi idan buku aikata ba za a samu fitina mai girma a ban kasa kaga duk wani abin da annabi alayhi salatu wasallam ya faɗa haka yake kasancewa yayin da uwaye suka kautar da kansu abinda suke kallo kawo mi gare shi waye shi wannan sai zamana sun yi babban kuskure zanzaban maƙiyarsu wanda za ta aura ko kuma in ita ta zaba zabar makanta mijin da za ta aura ta yi wani babban kuskure saboda duk wani abin da ta aura na mijin shi in dai ba wannan abun bi bane wallahi gushewa zai duk wani abin da ta aura na mijin shi babu yadda za a yi da wani gushewa zai kuma shi ma haka annabi alayhi salatu wasalam wanda yake na mijin shi ma haka nan aka mishi khitabi ya juba wanda ta kasance ma abuciyar addini to yanzu da ya zama an zubda wannan gaba daya su mata sai suka tsaya galibi suna kallon mi gare shi waye shi an bar wasiyar annabi sun doki tasu su ma kuma wajen maza sun bar wasiyar cewa mai kirki ce mai hankali ce sun koma zuwa kallon ina mai kyau take ina mai haske take to wannan sai ya zama su ma sun yi babban kuskure wajen zabi sai zamana ya je ya samu mai ken ya samu mai haske amma kan shekara ana ta shiga tsakanin su kan sabanin aure kan shekara ana ta kokarin har ma ya kai zuwa ga rabuwa saboda shi yadda ya zo da tunanin ba haka yake tunanin abin zai kasance ba yawa sai ka yi sautiya ta biyu kan kai yawa sosai